ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
ديني تاباك يا عبا تاباك بي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ɗan uwa masu kallo da saurare na kusa da na nesa, yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 10 ga watan Al-Muharram, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434, daidai da 24 ga watan Nuwamba shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 70 daga cikin jeren giyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan ba a manta ba, muna ainihin cikin suratul Baqara, a inda muka ainihin karanta aya ta 134, muka kwana a kai, kuma a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
To kamar yadda muka faɗi tun a farkon tafsirin wannan sura cewa ita suratul Baqara na daga cikin surorin da suka sauka a farkon isuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Madina. Sakamakon haka Madina da take birni ce wadda ta hada kabilu mabambanta, mabambantan addinai, ɗariƙoƙi da ƙungiyoyi da mutane iri-iri daga mabambantan ƙasashe. To sai ya zama surar ta taɓo nau'ukan al'ummomi daban-daban, ta taɓo aƙidoji da kuma ra'ayoyi na mutane, sannan ta rinƙa mai da martani ga irin shubuhohi da ruɗani da malaman Yahudawa suke ƙoƙarin kullun su kawo dangane da ɗaiɗewar karantarwa ta addinin Musulunci da kuma jimillar saƙon da Musulunci yake ɗauke da shi. Na daga cikin ayyukan da malaman Yahudawa da Nasara suka ba da muhimmanci a wannan lokaci, banda sakawa musulmi ruɗani, to kiran musulmi kai tsaye akan musulmi su bi addinin Kirista, su bi addinin Musulunci, su dawo zuwa ga addinin Kirista. Wannan ita ce da'awar da ainihin wato malaman Yahudawa ko Kiristoci suke wa musulmi. Yahudawa kuma suna kiran musulmi su bar addinin Musulunci, su dawo zuwa ga ainihin wato addini na Yahudanci. Allah maɗaukakin sarki da yake yana magana da harshen Larabci ne a cikin wannan saƙon wato Al-Qur'ani, sai ya yi maganganu a cikin hikima. Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara. Wa qalu kunu hudan, Yahudawa suka ce wa musulmi ku zama Yahudawa ta hatadu, in kun zama Yahudawa sannan za ku zama shiryayyu, amma a yanzu kuna musulmi to ku batattu ne. Haka kuma sai ka kaddara wa qalu kunu nasara ta hatadu, Kiristoci kuma suka ce ku zama Kiristoci sannan sai ku shiryu, a yanzu ku musulmi batattu ne. amma da yake alqur'ani ya sauka da harshen larabci ne, harshen larabci kuma harshe ne mai fasaha, ba shi da itinabi, baya maimaita abu guda, haka sai ya hada. Ka ce kristocin da yahudawa ne suka hada kai a lokaci guda suka yi magana, amma ba haka bane. Yahudawa suka kira musulmi suka ce in dai kuna son ku bi shari'a to ku bi yahudanci. Kristoci suka kira musulmi suka ce in dai shari'a kuke nema to addinin Christianity za ku bi. Shine da Allah ya tashi sai ya ba mu labari a rabin aya gaba daya, yace wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, suka ce ku zama yahudawa sannan ku shiryu, ko kuma ku zama kristoci sannan ku shiryu. Allah madaukakin sarki yace qul bal millata ibrahima hanifa, kace da su ko daya ba za mu bi yahudanci ba, ba kuma za mu bi kristanci ba, sai dai mu bi hanyar annabi ibrahima, wadda ita wannan hanya hanifa, hanya ce da ta kauce daga duk wata karkata, ta tsayu akan addinin Allah. Kuma kana minal mushrikina, Allah madaukakin sarki bai manta da irin yadda mushrikai suke kwadayin musulmi su dawo zuwa ga addinin shirka ba, sai ce annabi Ibrahim ya kasance akan hanya ce wadda take ta karkatu daga ainihin ƙarya, ta karkatu daga bin barna, hanya ce wadda take ta tsayu akan gaskiya. Sai ce wa ma kana minal mushrikina, kuma annabi Ibrahim bai taba kasancewa mushriki ba. Malai yake cewa da'at kullu firqatin ila ma hiya alaihi. Al-Imam Al-Qurtubi yace kaga a cikin wannan aya ko waɗanne mabiya addini suna kiran ainihin mutane ne su dawo su bar addinin su su bina su. Faraddallahu ta'ala zalika alaihim, shine Allah ya mai musu da martani. Da yake cewa qul bal millata ibrahima hanifa, ay qul ya Muhammad bal nattabi'u millata, kace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, mu hanyar annabi Ibrahim ita ce za mu bi. Wasu malaman ku cewa suka yi bal nahtadi bi millati Ibrahim, wato sai suka ainihin fassar da ta kusa ɗaya da wata ma'anar, cewa a'a mu ba za mu bi kristanci ba, ba za mu bi yahudanci ba, sai dai hanyar nan ta annabi Ibrahim ita ce za mu bi. Malai ce wa sumiya Ibrahimu hanifan li'annahu hanafa ila dinillah, abin da yasa aka kira annabi Ibrahim da hanif, saboda ya bar addinan ƙarya ya dawo zuwa ga addinin gaskiya. Wa huwa al-islam, shine musulunci. Wal hanafu, asalin abin da ake kira al hanafu a larabci al mailu, shine karkata. Wa minhu rijlun hanfa, daga nan ne ake cewa kafa gwami, kafa in te gwami sai a ce hanfa, dan haka mutumin da yake gwami sai a kira shi ahnaf, kamar yadda ainihin zamu zo muji. Sai ce wa rajulun ahnaf wa huwa alladhi tamilu qadamahu kullu wahida minhumā ila ukhtiha bi asabi'iha bi asabi'ihima, wato gwami, an kira gwami gwami ne saboda kowace kafa daga ciki ta zo ta yi kokarin haduwa da yar uwarta sannan kuma sai ta karkace, to sai aka kira shi ahnaf, mai lankwasasshiya ko mai karkatacciyar kafa. To me yasa aka kira annabi Ibrahim hanif? Shine wanda ya karkace daga duk wani addini ya tsaya a addinin gaskiya. Ina fata an gane, shine ma'ana ainihin hanif. Wasu malamai kuma cewa suka yi alhanafu, abinda ake nufi da alhanaf alistiqama, ma'ana alhanifu kenan almustaqim, wato wanda ya tsayu akan hanya. Fa sunniya dinu Ibrahima hanifa listiqamatihi, kenan an kiraye addinin annabi Ibrahim akan cewa hanif ne saboda tsayuwa akan hanya ta gaskiya da annabi Ibrahim ainihin yayi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa sunniyal mi'wajul rijlaini ahnaf tafa'ulan bil istiqama, to me yasa ake kiran gwami da ahnaf? Ake kiran shi gwami mai lankwasasshiyar kafa, sai ce tafa'ulan bil istiqama. A karkashin wannan fassarar da aka ce ahnaf, ma'anar shi shine miƙaƙƙe, a can kuma ahnaf ma'anar shi shine me? Karkatacce. To in ka natsu da kyau kenan, kana da ilimi game da lughar arabiyya, za ka gane wannan kalmar ta yi kama daga cikin kalmomin da ake kiransu minal abdad, wato kalma ce za ta iya ɗaukan wannan ma'anar, za kuma ta iya ɗaukan waccan ma'anar. Idan aka ce hanif da ma'anar karkatacce, shine ya karkace daga duk wani addini na ƙarya, ya koma wa addinin gaskiya sai a kira shi karkatacce daga addinan ƙarya. Don kuma aka ce al-ahnaf ko kuma al-hanif, idan aka ce shi kuma ma'anar shi shine al-mustaqim, to me yasa ake kiran gwami da ahnaf kenan? Sai suka ce wannan kuma ara shine na ɗabi'ar Larabawa, kama qila lil-ladighi salim, kaman mutumin da kunama ko miciji ya harbe shi. Sai ka ji Larabawa sun ce ai lafiyayye ne. Me suke nufi? Me suke nufi? Wai ana mai fatan lafiya, to shine tafa'ul din, wato ana fatan ya samu lafiya. To me yasa gwami ake ce mishi miƙaƙƙe da Larabci ahnaf, wai ana fatan ya miƙe a ƙarƙashin wannan fassara? Ina fatan an gane. Walil mahlaka mafaza fi qawli aktharihim. To jama'a kun dai ji wannan, dan haka wannan aya tana nuna mana musulmi daga cikin musulmin farko suna bin addinin musulunci, su da annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma Yahudawa ba su ɗebe tsammani daga gare su ba, suna kiransu zuwa ga su zo su bi addinin Yahudanci. Kiristoci ba su ɗebe tsammani daga annabi ba, da sahabbai suna kiransu zuwa ga addinin Christianity. Me kake tunanin kiristocin wannan zamani? Me kake tunanin Yahudawan wannan zamani? Lallai duk inda za su shiga su fita su faɗi su tashi, to suna ainihin ƙoƙarin cewa yaya za su yi su kiraye musulmi ya dawo ainihin wato zuwa ga addinin ainihin musulunci, ya bar ainihin addini na ainihin wato su kiraye shi zuwa ga addinin kiristanci ko yahudanci, su ga cewa sun raba shi da ainihin addini na musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Allah maɗaukakin ya ce qulu amanna billah.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
Today ke Allah madaukakin sarki ya hana mu musulmi mu bi addinin yahudanci ko kristanci. Wace aqida Allah madaukakin sarki yake so mu furta da bakin mu? Sai ce qulu amanna billah, ya ku musulmi ku ce mun yadda da Allah. Wama unzila ilaina, sannan mun yadda da abin da aka saukar mana shine alqur'ani. Wama unzila ila ibrahima, mun yadda da abin da aka saukar wa Ibrahim. Anan Allah madaukakin sarki bai bayyana me aka saukar wa da Ibrahim ba, amma an ka koma wasu wurare a cikin alqur'ani daga ciki Allah ya bayyana cewa an saukar wa da Ibrahim suhuf, yace inna hadha lafi suhufil ula, wannan umarni na cewa a tsayu akan hanya to yana nan a cikin takaddun farko. Waɗanne irin takaddu ne? Sai yace suhufi Ibrahima wa Musa, takaddun da aka saukar wa da Ibrahim da Musa. Wannan ya nuna annabi Ibrahim an saukar mishi da rubutattun takaddu waɗanda ke ɗauke da dokokin Allah maɗaukakin sarki, waɗanda ke tsarkake bayin Allah daga saɓawa Allah su dawo su zama bayi nagari. To Allah maɗaukakin sarki ya ce mana mu muminai ku ce kun yadda da Allah, mun yadda da Allah, sannan mun yadda da abin da aka saukar mana shine alqur'ani, sannan mun yadda da abin da aka saukar wa Ibrahim wa Isma'ila, mun yadda da abin da aka saukar wa Isma'il wa Ishaqa, mun yadda da abin da aka saukar wa da Ishaq wa Yaquba, sannan kuma mun yadda da abin da aka saukar wa annabi Yaqub. Waɗannan dukkaninsu ya'ya ne da jikoki na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kaga dai Isma'il ɗan shi ne, Ishaqa ɗan shi ne, Yaqubu kuma jikan shi ne ta hanyar Ishaqa. To ku ce duk mun yadda da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa da waɗannan annabawa na dokoki. Wal asbati, hakanan jikokin gidan annabi Ibrahim da suka zama annabawa da salihai a bayan annabi Ibrahim da 'ya'yan shi, su ma duk mun yadda da abin da aka saukar musu. Abin da ake kira al asbat wato nau'i ne na ƙabilu waɗanda suka furfuto daga cikin jinin annabi Ibrahim da zamani ya zamani sai suka karkasu. To a cikin Larabawa sai a kira su ƙaba'il. amma dukkan su yaran su daya. Yanzu misali Quraishawa kabila ce, to a cikin Quraishawa sai ka ji an ce wani sune Taimawa, su sai na Abu Bakrin, wadan suwani sune Banu Adiyin, sune su Umar, suwana sune Banu Umayya, sune su Uthman, suwana sune Banu Hashim, sune su Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga amma asali kakan kwaya ɗaya ne, sunan shi Quraysh, dattijo ne ya haifi ƴaƴa, amma sai kuma ƴaƴan da suka karkasu sai kowa ya je kafa tashi al'ummar, to sai ake kiran su kabilu. To a cikin Bani Isra'ila kuma sai a kira su asbab. Malamai da Hausa sukan fassara su da jikoki, ishara zuwa ga jikoki imma na Ibrahim, imma jikokin ainihin Annabi Yaqub alayhi salatu wassalam. Dan haka ku ce mun yarda da duk dokokin da Allah ya saukar wa da jikokin annabawa. Wa ma utiya Musa, mun yarda da littafin da aka baiwa Annabi Musa shine At-Taura, wa Isa sannan mun yarda da abin da aka baiwa Annabi Isa shine Injila. Sai dai akwai bambanci tsakanin Injila da Bible. Allah ya saukar wa da Annabi Isa Injila, amma Allah bai saukar wa da Annabi Isa Bible ba. Bible tattaruwar rubuce-rubucen marubuta ne, kamar yadda in ka karanta sai ka ji a aya ta farko, sura ta farko a cikin John, wato Yahaya, bushara ta hannun Yahaya, sai ka ji yana Paul yana cewa, Paul wato Bulus yana cewa, yayin da na ga masu rubuce-rubuce suna rubutawa, ni ma sai na bi na rinka tattarowa ina rubuta maganganunka, ya kai Theophilus. Theophilus wato Annabi Isa, wato masu rubuce-rubuce ne suke bi suna tattaro maganganun Annabi Isa, suna ainihin rubutawa. To da rubutu ya rubutu har sai aka zo kan Bulus, shi ma Bulus sai ya tattaro abubuwan da ya tattaro sai ya rubuta. To amma a cikin maganganun Bulus sai aka fahimci cewa ashe littafin Bible na yanzu ba shi ne littafin Injila wadda Allah Maɗaukakin Sarki ya saukarwa da Annabi Isa ba, domin masu rubuce-rubuce ne, kowa yana rubuta abin da yake iya rubutowa, shi ma da ya tashi sai ya rubuta daga cikin jeren giyan masu rubuce-rubuce. Akan wannan teburi namu na Darul Hadis, a wurin wannan tafsiri da sauran karatuttuka, idan ba ku manta ba, an samu wani lokaci ba ɗaya ba ba biyu ba da na zo muku da wani sabon bugu na Bible wanda ake kiran shi the Red Letter Edition Bible, wato Bible wanda ake rubuta wasu ayoyi da jan alƙalami da jar tawada. Abinda suka faɗi shine duk inda aka buɗe cikin wannan Bible, duk inda aka ga tawada rubutacciya, aka ga wata aya a rubuce da jar tawada, to wannan ita ce kadai maganar da Annabi Isa ya samo a wurin Allah. Wannan su suka ba da shaida. To amma duk inda aka gani da baqat tawada, to wannan dalili ne akan cewa wannan wurin to masu rubutu ne suka ƙara abin da suka ƙara. To kaga su kansu Kiristocin yau suna tabbatar maka da cewa abin da ke tattara a cikin wannan littafin da ake kiran shi littafi mai tsarki, to ba shi ne asalin abin da Allah ya baiwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam ba. Akwai wani tsohon bugu na Bible na Hausa, idan ka ɗauke shi sai ka ga an sa littafi mai tsarki da apocrypha. Me ake nufi da apocrypha a wurin Kiristoci? Shi ne littattafan Khawarijawa da Mu'tazilawa, waɗanda ba a yadda da su a cikin addinin ba, amma dai da ike su ma suna danganta kansu ga addinin, sai a tattara sai a rubuta. Amma sai a ce littafi mai tsarki da apocrypha. To mecece apocrypha? To apocrypha shine littattafan waɗannan da ba a yarda da su ba, waɗanda ana kallon su ne as Protestants. Idan ka ɗauki King James Version, wanda sarki James na Ingila, kakan sarauniya Elizabeth ta yanzu ta Ingila, yasa aka yi aikin rubuta mishi tsawon shekaru tun yana mulki. Lokacin da Kiristoci suka zo suka yi tarurruka a 1955, suka binciki wannan edition na ainihin King James, sai suka ɗaga shi suka ce this is bad, suka ce wannan ya lalace. Me yasa? Sai suka ce 50,000 errors in it, kurakurai da shirme da bankaura suka ce guda 50,000 ne a ciki. Haka sai suka ce dole a yi aikin samar da new edition of the Holy Bible. Ai kokarin samar da sabon bugu. Abin da zaka ce daga ina za su samar da sabon edition din? Aikin kamar yadda in ka karanta introduction, muqaddimar na sabon bugu, abin da suka faɗi sai suka ce yayin da suka ga King James version ya lalace yana da shirka da maganganu waɗanda babu ladabi a ciki ga Allah, sai suka yi kokarin gyarawa ta hanyar tara masana, ana bi ana karanto musu aya, in kowa ya ji, in dukkanin su da ke wurin sun yadda wannan aya ta yi daidai a fahimta su, to sai a ce a batta wannan daga Allah ce. Idan ko dukkanin su suka ce to wannan aya ba daidai ba ce, to sai a cire ta a ɗauke ta. Idan suka samu saɓani a cikinsu, to dama a cikinsu akwai waɗanda suka yi karatun English literature, sun ƙware game da harshen Turanci, sai a ce to su dubi ita ayar, su gyara mata zama ya ya kamata Allah ya faɗa, don haka yadda suke ganin ya kamata to sai su rubuta ta. Wannan da haka aka samar da present new edition of the Holy Bible, haka suka faɗi su kansu a muqaddimar. Sun yi wannan aikin a 1955 kamar yadda na faɗi, yau fiye da shekara 50. Da tafiya ta tafiya wajen 2004 zuwa 2003 shine suka fara fitar da wannan new the red letter edition Bible. Amma da akwai shi, amma suna ɓoye shi ne, shi yasa ka ji na ce suka fara fitar da shi. Da suka fara fitar da shi, shi kuma sai ya zama musu babban ƙalubale a duniya. Kenan yanzu wannan littafin mai tsarki ba maganganun Allah ba ne? Tunda nan za ku ce maganganun Allah ne nan, don haka kuka rubuta su da jan alƙalami. To nan kuma da kuka basu da baƙin alƙalami, kuna cewa ba maganganun Allah ba. Ina wancan aikin da kuka yi 1955? To kaga akwai ruɗani a cikin al'amari. Wannan ruɗani da wannan littafin yake da shi jama'a, shi yasa su da kansu suka ce the most dangerous book on earth is the Bible, therefore keep it under kit and lock. Littafin da yafi kowanne hadari a duniya suka ce shi ne Bible, domin dama abinda ake nufi da Bible in its literal meaning, abinda ake nufi da Bible littafi kawai, Bible abinda ake nufi littafi kowane iri. To amma idan ana nufin littafin da ke dauke da maganganun Allah shi ne, sai a kara holy, sai a ce al-kitabul muqaddas. As-su'alu alladhi yatrahu nafsuhu kama yuqal man alladhi qaddasahu. In aka ce the holy Bible, littafi mai tsarki, dan me za a ce littafi mai tsarki? Wane ne ya tsarkake shi daga cikin sauran littattafan da ake ganin su kazamai? Wannan shine irin rudani. Da haka Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya faɗi a cikin littafin Majmu'ul Fatawa cewa shi wannan Bible da ake da shi a yau, ba ka ɗaga shi ka ce duk abin da ke cikin shi gaskiya ne ka yi imani da shi, ba kuma ka ainihin ɗaga shi ka ce duk abin da ke cikin shi ƙarya ne ka kafirce. To yanzu ya baka da irin wannan Bible ɗin kenan, za ka ji maganar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ba da jima wannan ba insha Allah ta'ala. Don haka mu dai mun yadda da abin da ainihin wato aka baiwa Annabi Isa, mun yadda da abin da aka baiwa Annabi Musa, mun yadda da duk wata doka da Allah ya aiko annabawa da ita. La nufarriqu baina ahadin minhum, ba ma bambance tsakanin wani daga cikin manzanni ko annabawan Allah, duk annabawa gaskiya ne. Yanzu faɗin wannan maganar da muke, muna nuna kenan mu muna da aƙida saɓanin ta Yahudu da Nasara, domin Yahudawa ba su yarda da dukkanin manzannin Allah a matsayin manzannin Allah ba. Na daga cikin manzannin da ba su yarda da su ba, Yahudawa ba su yarda da Annabi Dawuda a matsayin annabin Allah ko manzon Allah ba, su ne mishi kallon wani sarki ne na gargajiya wanda ya samu sarautar gargajiya sakamakon ya ƙware da ƙarfi, domin suna cewa tsohon soja ne. Suna kallon Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam, shi ma sarki ne na gargajiya, don me? Ya gada ne kawai daga wurin ubanshi, amma ba annabta ce ta same shi ba. Har sai suka ƙara da cewa don haka shi Sulaiman da ya zo domin mulki ya zaunu gare shi, sai ya haɗa da tsafi da kuma aiki da aljanu. wannan shine irin imanin da Yahudawa suka yi da waɗannan annabawa da suka taho ƙarshen duniya, kuma sai suka dubi annabin ƙarshe na cikin su shine Isa, shi kuma sai suka ce ba annabi bane, dan zina ne, uwar shi kuma suka ce karuwa ce, sarki ya tabbata ga Allah. Kaga anan sun bambance tsakanin annabawan Allah kenan, ba su yi imani da su a matsayin ƴan aiken Allah ba. To in aka koma kuma aka dubi yadda suka mu'amalanci annabi Musa alaihi salatu wassalam, wanda suke cewa shine shugaban annabawan bani Isra'ila kuma sun yadda da shi, ya suka mu'amalance shi? Sun mu'amalance shi mu'amala irin mu'amalar mabiyi da annabi, ba su yi mishi wannan mu'amalar ba. Sakamakon rashin wannan irin mu'amalar da ainihin suka yi mishi kyakkyawa, sai zama suka yi ta wahalar da shi, suka yi ta azabtar da shi, har Allah ya ba mu labari. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu zagha Allahu qulubahum. Annabi Musa har sai da ya kuka da fatar bakin shi cewa, ya ku jama'ata, me yasa kuke cutar da ni a halin kun san ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku? Waɗannan jama'a fa ba kiddawa bane, ba mutanen Fir'auna bane, mutanen shi ne Banu Isra'ila musulmi, amma suka tasa shi gaba da kazafi da sharri har sai da ta kasance suna haduwa wuri guda suna kurme suna wanka, amma tsirara suke yi, kuma suna haduwa maza da mata. Annabi Musa in yazo zai wanka sai ya koma can gefe guda ya kauda idan jama'a, sai suka ce ba abin da ya hana Musa ya shigo cikin mu ya rinka wanka sai dan yana da gwaiwa ne, wannan kazafi ne, wannan sharri ne suka yi wa annabin Allah. To shine annabi Musa yake kuka cewa, me yasa kuke cutar da ni bayan kun san ni annabin Allah ne? Abin da wannan magana take nufi shine, Yahudawa ba su yi imani da annabawa ba ko miskala zarrati, domin babu wani annabi da Yahudawa suka kwashe lafiya da shi. Duk wanda suke da'awar sun bi shi, irin Musa, to kaji yadda ta kwaranye. Wanda suke da'awar sun yadda da shi, irin Zakariya da Yahaya, sun bi su da makirci har sai da suka hallaka su. Sannan a cikin Alkur'ani Allah ya ba mu labarin irin kisan da suke wa annabawa, don haka kusan kowace gaba ta Alkur'ani sai da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin zarge su da wannan mugun aiki. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq, suna kashe annabawa haka siddan. Al-Imam Ibn Kathir ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi cewa rana daya Yahudawa sun taba kashe annabi 37 a cikin gari daya, kuma suka je suka bude shagunan su suka ci gaba da cin kasuwa kamar ba su yi komai ba. To wannan di yana nuna maka irin imanin na Yahudawa ne ko? To sai Allah ya ce mana, a ku muminai, ku ce kun yadda da Allah, kuma kun yadda da duk abin da Allah ya saukar muku na Alkur'ani, kun yadda da abin da Allah ya saukar wa annabawa irin Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaqub, saƙonni da Allah ya turo jikokin waɗannan annabawan da shi, duk kun yadda da su. Kai kun yadda da Musa da Isa ma, waɗanda su ne manya-manyan annabawan ƙarshen zamani a cikin zamanin Bani Isra'ila. Ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya fito ƙarara ya nuna mana wannan magana ana faɗinta ne don ta zama ita ce gaskiya, kuma mai da martani ce ga ainihin kafirai da suke cewa suna bambance annabawan Allah. Allah ya ce, ku ce ba ma bambancewa tsakanin kowa daga cikin annabawan Allah, wa nahnu lahu muslimuna, mu kuma masu sallamawa ne ga Allah. Ayar ta fara da kira ga imani da Allah, kuma ta cike da sallamawa ga Allah, haka musulmi yake. Ka fara da imani da Allah, ka kuma cike da nuna cewa kai musulmin Allah ne. Malam yace kharraja al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Hurairah, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Wannan hadisi shine na 4485 a cikin Sahihul Bukhari. Abu Hurairah yace kana ahlul kitab yaqra'una at-taurata bil ibraniyya, Yahudawa sun kasance suna karanta at-taura da Ibriyananci. An gane? Ibriyananci in ka so a yanzu zaka iya cewa shine yaren Hebrew, in ka so kuma yaren Hebrew din zaka iya cewa shine Ibriyananci, ta'abiri ne. kama a ce wannan ba ya rabe ni, wannan ba zan fare ni. Me ake nufi da ba zan fare? Ba haushe. In aka ce wannan ba ya rabe ni, wannan in ya muri ne, wannan kuwa ba zan fare ni, to me ake nufi da kalmar ba zan fare a nan? Ba haushe kawai ake nufi. Ko an fahimta? Asalin shi yaren Ibriyananci kamar ka ce Hausa, to in ka ce Hebrew, to wani bangare ne kamar yadda za ka ce Hausa, sai kuma ka ce Katsinanci ko Zazzaganci ko Kananci. Kaga har yanzu dai ana nan a cikin dabar Hausawar, sai dai an faɗi nau'in wasu daga cikinsu ne. To Ibriyananci shi ne asalin yaren. To da Allah Maɗaukakin Sarki ta sai saukar da wannan ainihin wato a Taura da Ibriyananci. Waɗannan ahlul kitabi suna karantawa, wa yufassirunaha bil arabiyya li ahli al islam, amma saboda suna zaune cikin ainihin larabawa sai su zo suna tafsirin wannan ainihin littafi na at-taura da yaran larabci. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, to da yake manzon Allah ya san maha'inta ne, kun ga dai littafin ya sauka da yaran ibriyananci, amma in suka zo sai suna tafsiri da larabci, to tarjama kenan, suna fassara shi sannan suna bayani suna tafsirin shi da yaren larabci. To kun ga tunda yaren ibriyananci ba sanannen yare ba ne ga harshen larabawa, to ba a san ina gaskiyar abin da suke faɗi ko kuma rashin gaskiyar ba, musamman rashin gaskiyarsu ta bayyana a wurare da dama. Suna ƙoƙarin sauyawa, suna ƙoƙarin daƙilewa, suna ƙoƙarin cancanza maganganun Allah. To da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka jin Yahudawa da Kiristocin Madina suna tafsirin ainihin Injila, ai suna tafsirin at-Taura da Larabci, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce, la tusaddiqu ahlal kitab, idan kuka ji Yahudawa da Kiristoci suna magana game da littattafansu, to kar ku gaskata su, wala tukazzibuhum, kuma kar ku ƙaryata su. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila, sai Annabi ya karanto wannan aya ya ce ku ce mun yadda da Allah kuma mun yadda da duk abin da Allah ya saukar. Yanzu wannan magana ita ce amsar jawabin dazu. Dan haka wannan Bible da ke hannun mutanen duniya a yau, Kiristoci da waɗanda ba Kiristoci ba, ba da yaran Annabi Musa ne, ba da yaran Annabi Musa ko da Annabi Isa yake a yanzu ba. An fahimta jama'a? Ba da yaran bane. To tunda ba da yaran bane, kenan duk abin da ke ciki menene? Fassara ce. To kaga a wancan zamanin yau shekara 1400 Annabi yana cewa kar ku amintu, kar ku gaskata, amma kar ku ce ƙarya ne. To kun ga wannan shi ake kira taka tsantsan. Idan kuka ƙaryata ta iya yiwuwa abin da kuka ce ƙarya ne ya zama gaskiya ne, sun fassara shi daidai. Idan kuka ce gaskiya ne ta iya yiwuwa abin da suka fassara ƙarya ne, to ya zama kun gaskata ƙarya kenan. Dan haka sai Annabi ya ladabtar da musulmi akan kar ku ce kun yadda, kar kuma ku ce ƙarya ne, sai dai ku ce mun yadda da abin da aka saukar mana shine Qur'ani, kuma mun yadda da abin da aka saukar muku shine At-Taura da Injila. Amma kar ka ji ana fassara Bible ka ce gaskiya ne, kar kuma ka ji ana fassara Bible ka ce ƙarya ne, sai dai ka ce oho dai, mu dai duk abin da Allah ya saukar mana mun yadda, kuma duk abin da Allah ya saukar muku mun yadda. Jama'a kun fahimci wannan ladabin? To wannan shine matsayin musulmi dangane da in ya ji ana karanta ainihin waɗannan littattafai. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu. Dan haka Ibnu al-Imam al-Qurtubi yake cewa wa kariha aktharu salafi an yaqula ar-rajul ana mu'minun haqqan. Na'am. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. To bismillah malam.
Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
To kun ji dai irin yadda Allah ya umarce mu da yin imani mu musulmi shine mu yadda da Allah da duk abin da ya saukar wa annabawa. To sai Allah ya ce fa in amanu, idan su ma Yahudawa da Kiristoci suka yi imani bi misli ma amantum bihi, da irin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadawtu shikenan sun shiryu dan haka idan Kirista ya yadda da Alqur'ani ya yadda da Injila to ya zama shiryayye idan ba Yahuda ya yadda da Alqur'ani sannan ya yadda da Injila to ya zama shiryayye wa in tawallaw amma in suka bada baya suka ki yadda da irin abin da kuka yadda da shi fa innama hum fi shiqaq Allah yake su ne suke cikin tsiya su ne suke cikin sabani su ne kuma suka saba wa Allah fa sayakfikahumullah kuma Allah zai maka maganin su wa huwa as-sami'ul alim Allah mai ji ne kuma Allah masani ne kaji in kai wa'azi ya rage idan kristoci sun zo sun bi madalla idan sun kafirce kafircin su ba zai rage ka da komai ba kuma kafircin su ba zai zama hadari gare ka ba amma kai ka tsaya akan addinin gaskiya Allah zai isar maka Allah zai maka maganin su shine fasa yakfikahumullah Allah zai maka maganin su wa huwa as-sami'u Allah shine mai jin abin da dukkan ku kuke fadi al-alimu masanin abubuwan da kuke aikatawa malam yake cewa al-khitabu li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ummatihi wannan magana Allah yana yin ta ne ga annabi da kuma shi da jama'a shi al-ma'ana fa in amanu misla imanikum abinda ake nufi in har sun yi imani irin imanin ku to wani iri ne imani irin na musulmi shine yadda da Allah da kuma dukkanin abin da ya saukar to daga cikin sakon da Allah ya saukar a cikin littafin shi akwai shirka to shirka mafi girma ita ce da'awar cewa Allah yana da da takabi samawati yatafattarna watan shaqqul ardu watakhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda duk wata halitta da ka gani tana kishi zuciyarta tana tafarfasa an aka ce Allah yana da da sama sai te kamar zati bindiga ta tarwatse ta fadu kasa te kamar zati girgiza mutanen cikin ta surufta duwatsu su kamar za su gangaro su turmushe mutanen da suke da'awar cewa Allah yana da da Allah yace wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata a ce Allah yana da da ba in aka ce Allah yana da da an ci mutuncin Allah an bata wa Allah suna an wulakantar da darajar Allah madaukakin sarki to kaga idan yau kristoci suka yi imani da irin abin da aka saukar mana to za su bi dokar da Allah ya musu la taqulu salasa kar ku sake cewa Allah dayan alloli uku ne intahu khairul lakum ku bari shine alheri gare ku innamallahu ilahun wahid Allah daya ne la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa in ba shi ba to duk wanda yake da aqida ta trinity of god God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wannan kafiri ne. Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathatin. Wadanda suka ce Allah dayan alloli uku ne. Wato masu cewa Allah Allah. Isa ma Allah ne, Maryamu ma Allah ce, da masu cewa Allah Allah ne, Isa Allah ne, sannan malaika Jibril ma Allah ne. Allah madaukakin sarki yace wadannan kafirai ne. Dan haka baka da wata mujamala da zaka yi wai a daina cewa kristoci kafirai abinda Allah madaukakin sarki ya kiraye su kenan duk wani hadin kai da neman wata lumana da zaka fadi ka fadi abinda Allah madaukakin sarki ya fadi na'am su kafirai ne babu shakka duk wanda ya kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk irin imanin shi Allah bai yadda da imanin ba don yana cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw sai in sun yi imani da irin imanin ku sannan suka shiryu amma Allah yace wa in tawallaw in ku suka bada baya suka ki imani da alqur'ani suka ki imani da muhammad suka ki imani da cewa Allah daya ne fa innama hum fi shiqaq sune suke cikin rikici da tsiya da sabawa Allah fa sayakfikahumullah kuma Allah zai maka maganin su ka kwantar da hankalinka wa huwa as-sami'ul alim Allah shine mai ji kuma Allah shine masani duk waɗannan ayoyi jama'a suna ainihin tabbatar mana da cewa musulmi su tsaya akan abin da yake shine daidai dan haka in musulmi ya tsaya akan aqidar da take ita ce gaskiya ko a daina mishi barazana da komai jama'a dan haka ku daina jin tsoron America ku daina jin tsoron duk wata ƙasa ta kafirai ku daina jin tsoron Christian Association of Nigeria CAN, ku daina jin tsoron Goodluck, ku daina jin tsoron shugaban yan sanda ko sojoji, ku tsaya akan aqidar ku ta gaskiya. Fa sayakfikahumullah, Allah zai maka maganin su. Ka daina jin tsoron kowa, amma abinda ake so ka tsaya akan addinin gaskiya. In ka tsaya akan addinin gaskiya baka da fargaba. Malam yake cewa fa sayakfillahu rasulahu aduwahu, Allah ya yi wa annabi alkawari a cikin wannan aya zai mishi maganin makiyan shi. Fa kana hadha wa'adan min Allah ta'ala li nabiyhi alayhi salam, wannan alkawari ne Allah ya yi wa annabin shi, annahu sayakfihi man anadahu wa man khalafahu min almutawallina biman yahdihi min almu'minina. Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi alkawari, duk wanda ya yi wa annabi Muhammad taurin kai da duk wanda ya saba mishi ya bada baya, to Allah madaukakin sarki ya alkawarin zai kare shi da shi da ainihin mu'mine da Allah ya shiryar da su. Fa anjazalahu alwa'd, kuma Allah ya cika wa annabi wannan alkawari. Fa kana zalika fi qatli bani qainuqa wa bani quraiza wa ijla'i bani an-nadir, wannan ya faru tun a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama Madina. Sanda wannan sura ta sauka, Allah yana cewa fa sayakfikahumullah, Allah zai maka maganin su. Haka suka zauna suna kulla kulla dare da rana, su je su hada kai da kristoci, su je su hada kai da maguzawa, su je su hada kai da yan tsubbu, su hada kai da matsafa, kullum makirci suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Su kulle najasa su watsu mishi cikin gida, su kulle najasa su sa mishi akan hanya, duka Allah yana nan yana ce mishi fa sayakfikahumullah, Allah zai maka maganin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bin umarnin Allah. Ana nan sai suka je suka ainihin yi kulle kulle, da suka yi kulle kulle asirin su ya tonu. A ƙarƙashin yarjejeniyar da annabi ya yi da su ta zaman lafiya, cewa duk wanda aka kama shi da wani kulle kulle za a kashe shi, suka sa hannu, annabi ya sa hannu. Mun zo muku da wannan yarjejeniya, mun karanta muku cikin fiqhu sirra da watan azumi. Da suka saba annabi ya amfani da wannan dokar ya yake su, aka ba aka kashe su don dama yarjejeniyar kenan. Haka su ma waɗannan Banu Quraiza akai wannan yarjejeniya, su ma suka saba, su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya halaka su. To sai Banu Nadir, su ma da suka saba da annabi yazo zai halaka su, sai aka samu wani munafiki dake cikin musulmi ya miƙe yana ta ainihin roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah ya ce ka je an kyale maka su, amma kore su za a yi. Aka yi ijla'in su, aka kore su, aka zo ainihin suka shiga cikin takaici. Ga gidaje kyawawa sun gina, ga gonakin da dinai kyawawa masu ƴaƴa da albarka, suna ji suna gani. Aka ce su bar garin saboda baƙin ciki. Yukhribuna buyutahum bi aidihim, sai suka ce su kuma ba za su bar gidajen a tsaye ba, wai su bar gidajen musulmi su amfana. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbai, ku je ku taya su. Sai su rushe gida, in suka rushe gida sai su sa kafa suna taka bulo, sai sahabbai su taya su a bubbuge bulo din yayi flat. Haka kuke so? Eh, to yayi daidai. Haka yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin, sai Allah ya ce fa'tabiru ya ulul absar, ya ku masu basira ku lura. Abinda ba yahude bai da bukata, in ya san zai amfane ka ba zai bari ya amfane ka ba. Bai da bukatar abin, bola ce ya zubar, sai gane za ta amfane ka ko sai zo ya sa mata wuta. To in ka ga ba yahude ya kawo mai kyau ya baka, to ka lura. Shine fa'tabiru ya ulul absar, in dai kuna da basira to ku lura. Gida ne ya tabbatar ya bashi ba zai amfana ba, gona ce ta dabino ya tabbatar ba zai amfana ba, sai zo yana daddatsewa, yana daddatsewa wai ban kada ka amfana. Wannan shine ba yahudi, shi yasa Allah yace fa'tabiru ya ulul absar, in dai kuna da basira ainihin ku lura. Saboda haka Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maganin waɗannan kafirai. To haka duk wani musulmi da yake sauraron alqur'ani a yau ne ko a gobe, a nan gaba ne zai bude alqur'ani ya karanta, abinda ake nema ya tsaya wa abinda Allah ya ce, shi ma Allah zai isar mishi game da dukkanin makircin kafirai. To shi yasa yana daga cikin hikima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo ya zauna sai ya rubuta takarda ta yarjejeniya tsakanin shi da su, wanda shi ya san cewa ba za su kiyaye ire-iren waɗannan takardu na yarjejeniyoyi ba. Daga baya da suka zo suka saba, aka ɗauki wannan takarda aka hukunta su. Haka ake yi jama'a. Yanzu sun ce a zo a gyara constitution. Constitution ɗin da an rubuta shi su ne suka fara cin amanar constitution ɗin Najeriya. A ƙarƙashin za a zauna, an yi amalgamation, an haɗe ɓangarorin ƙasar gaba ɗaya sun waye gari sun zama Najeriya. Aka ce kowa zai yi addinin shi, amma idan arziki ya zo to kowa zai mori wannan arziki, shi ne ma'anar jumhuriya ɗin. Wato ƙasa ta zama al'umma ɗaya, ta zama ƙasa ɗaya. Musulmi suka sa hannu, su kiristoci suka sa hannu, turawa suka sa hannu, komi ya tabbata aka tashi aka danka mulki a hannun 'yan ƙasar, aka kuma yi rabon komai da komai. Ranar 13 ga watan January 1966, kamar yadda Chukwumen Zego Kaduna yake faɗi a video clip da nake gaya muku, ku je ku duba a kan YouTube. Sai suka tayar ma musulmi suna kashe su tun daga nan Kaduna. Amma kisan ya ce sai suka yi wa musulmi kisan nations, ce da harsashe albarusai masu rai muka je muka kashe su. Sai ɗan jarida ya ce mishi to me ya faru kuma a kashe gari? Ya ce kashe gari kuma muka kai farmaki gidan Sardauna, sai muka je ba mu same shi ba. Ya ce shi kenan smartly sai ya juye shi, dama a matsayin kamar ɗan gida yake a gidan, sai nuna kamar ya zo wata bukata ne. Wanka shegari ya ce sai suka sake kawo farmaki, da ya tabbatar cewa Sardauna na cikin gida sai ya kira waɗannan sojoji na kafirai. Ya ce haka suka rinka bi ɗaki-ɗaki, suka je suka samu Sardauna tsakanin mata da yara, suka je ainihin suka harbe shi. Ɗan jarida ya ce kun harbe shi? Ya ce ƙwarai da gaske kuwa. Haka muka yi fata-fata da shi a cikin matan shi da ainihin yaran shi. Wannan shi ne karya wannan alkawari na farko da suka yi. To amma da yake musulmi suna ainihin da zuciya ta yafewa da haƙuri, aka zo aka zauna aka sake ci gaba da wannan tafiya. Haka bayan lokaci mulki ya sake dawowa ainihin hannunsu ta hanyar wa Agui Ironsi, Gawan ya zo ya karɓe mulki a hannun shi, Gawan ya karɓe mulki, Murtala ya zo ya karɓi mulki a hannun shi, sai suka sake dawowa kuma sai suka sake cin waccan irin amana. Wace cin amana ce? Ita ce aka bi ainihin aka kashe Murtala. Suwa ne ne suka kashe Murtala? Su ne waɗannan baƙaƙen arna na arewa da ake kira 'yan Middle Belt, 'yan Benue, Plateau da wasu ɓangarori na jihar Nasarawa a yanzu. Su ne su Dimka da su Bisalla da makamantansu. Ka saurari ainihin wani cassette da wani tsohon pastor kafiri daga Plateau mai suna Paul Gindiryai yana faɗin irin abubuwan da suka yi. Amma da aka zo aka hukunta su, sai ainihin ya zo yana munanan maganganu cewa an nuna musu don su ba musulmi ba ne a arewa. A daidai wannan lokaci yana wannan magana, sun shirya wani juyin mulki ne da za su yi wa ainihin baban gida. Bayan wannan maganar da nake faɗi tana cikin kasar da kwana biyu. Duk waɗannan abubuwa ne ake taiwa mutanenmu, amma duk ana dogaro ne da cewa ana ƙarƙashin wata yarjejeniya ce. To a yanzu gumurzu ya yi gumurzu, sun rasa yanzu me ya rage. To shi ne suna son a raba ƙasa ne, amma suna ganin ba su da hujja. Shi yasa suke cewa a zo a yi wa constitution ɗin ƙasar gyaran ainihin wato tsarin mulki. To amma abin takaicin shi ne waɗannan irin mutane ne aka ɗiba daga arewacin ƙasar waɗanda za su wakilce mu 'yan ƙasar. Idan aka zo gyaran tsarin mulki na ƙasa, to ana neman mabambanta ne daga cikin al'ummar da ke zaune a kowane yanki. Don haka kaga a nan arewa, idan za a yi adalci sai an samu musulmi da nau'u'ukansu, an same su da mabambantan ƙabilunsu da mabambantan ra'ayoyinsu. Hakanan in aka koma ɓangaren kiristoci, dole ne a samu daga cikin kiristocin arewa waɗanda za su wakilci danginsu. domin abinda ake magana shine kowa zai je ne yayi magana akan ra'ayi da addini da aqida da fahimtar mutanen shi. Me kake tunani, mutane nawa ne aka zaba daga wannan bangaren namu waɗanda suke da damuwa da damuwar da dan arewa musulmi yake kwana da ita? Mutane nawa ne suke cikin mutanen da za su je su wakilta? Galibin waɗanda aka ɗauka waɗanda ke rayuwa a GRA ne a Kaduna, waɗanda suke rayuwa a Abuja, da wasu waɗanda ke ƙasar waje an sa su dawo su zo su wakilci mutanen da ba su san cin su da shan su ba, su wakilci mutanen da ba su san ya suke kwana ya suke tashi ba, su wakilci mutanen da ba su san cewa suna kwana da wutar lantarki ko suna kwana da tsaro ba. Waɗannan su ne waɗanda za su je su wakilci yankin mutanen arewa. Amma kai ka je kudu ka gani, har a cocina zuwa ake ana tabbatar da cewa waɗanne irin prominent personalities, waɗanne irin manyan mutane ne masu muhimmanci ya kamata wannan cocin ta bayar, waccan ta bayar, waccan ta bayar, don za su je wakiltar mutanen su ne on the national issues, akan matsaloli waɗanda suka shafi al'umma ta ƙasa gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don haka jama'a kun ji abinda ake kiran musulmi a cikin wannan aya, jama'a shine musulmi su rike dokokin Allah. An su rike dokokin Allah su daina ganin komai a matsayin barazana. Dan haka wasu lalatattu daga cikin musulmi da kullun zaka same su suna raba takarda, wai ga takarda ta an gano ta daga hannun kristoci, ga wani website kristoci sun ce kaza, ai ga wani kasar kristoci, ga abin da suka ce, duk abin da za su ce da duk makircin da za su kulla muku, ku dai abin da ake cewa wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a, in har kuka bi Allah kuka yi hakuri akan biyayya Allah, kuka tsoraci Allah kuka yi hakurin jin tsoron Allah, za su yi makirci amma makircin ba zai cutar da ku ba. Anan kuma Allah yana cewa fasayakfikahumullah, Allah zai maka maganin su, zai isar maka. To amma galibin abin da yake faruwa, musulmi ne yau suke shan giya a tebur daya da arna. Me yasa in yaji arna na kulla-kulla ba zai firgita ba? Kamar dan daba ne da yan daba sai yaji sun haɗe kai suna neman su datsa shi, ba dole yaji tsoron su ba? Dan ya san irin tsumin da yake sha irin shi suke sha, ya san cewa dukkan su daga ƙwarya ɗaya suke tsotso. Amma duk musulmin da ya zama ya tsaya akan addinin Allah, wallahi tallahi baya kallon komai a matsayin barazana. Dan haka ya ku musulmi, ku tsaya wa addinin Allah da gaske. Kristocin Najeriya wallahi alazimi ba barazana bace, su je su yi ta makircin su. Dama Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum, za su kullo muku ta ko ina su yaƙe ku, amma ba za su taɓa nasara akan ku ba in kun tsaya akan addinin gaskiya. Amma matsala ita ce rashin tsayawa akan addinin gaskiya. A daidai lokacin da kafiri zai je sha kwalba ɗaya ta giya, musulmi zai je sai katan guda. A daidai lokacin da kafiri in yana zina zai samu ƙwaya ɗaya ne ta ishe shi, a daidai lokacin musulmi yana da guda bakwai. A daidai lokacin da kafiri in wasu rashin gaskiya sun zo a ofishi yana ɗarɗar yana tsoro, idan musulmi ya zo sai ce a kwashe kuɗin gaba ɗaya. To ire-iren waɗannan su ne suke zuwa su firgita ku da labarai, su ce ai kafirai suna nan suna yi muku kaza, ai kafirai za ku yi muku kaza. Amma wallahi musulmi baya kwana baya tashi da tsoron kafirai, musulmi yana kwana da tsoron Allah ne, yana tashi cikin tsoron Allah. Fasayakfikahumullah, Allah madaukakin sarki zai isar maka, zai kuma maka maganin su. Allah yake sibghatullah,
sibghatan Allah wa man ahsanu min Allah sibghatan wa nahnu lahu abidun.
Allah yake sibghatullah, ya ku musulmi ku yi kokari ku zama rinin Allah, kar ku zama rinin baptisman wani mai baptisma. Wato wannan aya ta zo ne dan ta raddi dangane da kristoci da yahuda da ke tsoma kan ƴaƴansu ko mutanansu a ruwa, sai a ce an yi maka baptisma ka zama born again, an sake haihuwarka ka zama sabon haihuwa, ka tsarkaku daga dukkanin zunubanka. Sai Allah ya ce sibghatullah, ku musulmi ku yi kokari ku zama rinin Allah, ya zama Allah ne zai rina ku. Wa man ahsanu ko min Allah sibgha, wane ne ya fi kyawan ainihin rini fiye da Allah? Akwai wani wanda ya fi Allah kyawan rini? Babu. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa nahnu lahu abiduna, dan haka ya ku musulmi ku rinƙa kuna cewa mu Allah muke bautawa, mu ba ma bautawa kowa dan haka babu wani mutum wanda zai tsarkake mu. Amma wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba shine yake neman tsarki a wurin wani wanda ba Allah ba. Shi yasa za ka ga sun taru a coci sun yi layi, ana ɗaukar wani ruwa wai ana kiran shi holy water, ana watsa maka kana girgiza kai ana cewa forgiven, wai an yafe maka je ka, wannan a watsa mishi forgiven shikenan, wannan a watsa mishi forgiven shikenan, ma'ana wai an yafe maka. A hannun mutum yake furta cewa an yafe maka, yayi san haka ba dan komi ba, saboda mutane suke bautawa, dan haka mutane ne suke da ikon su gafarta ko kuma su ce za su azabtar. Amma mu da ikirinin Allah ne, Allah ne yake maida mu yadda muke, dan haka babu wanda ya fi Allah kyawali ne. Sai Allah ya ce wa nahnu lahu abiduna, naka mu dai masu ibada ne ainihin ga Allah. Al-Imam Al-Qurtubi ya ce rawa Shayban an kata da kala, malam kata da ɗaya daga cikin malaman tafsiri ne na salafu ya ce innal yahuda tasbagu abna'ahum yahudan, yahudawa ne suke wa ƴaƴansu baptisma, wai sai an yi maka baptisma ne tukuna za ka zama ba yahudi. Wa innan nasara tasbigu abna'ahum nasara, kristoci ma su ne wa ƴaƴansu wai sai su ce yanzu ne ya tabbata krista na gaske. Wa inna sibghatallahi al-islam, to musulunci shine baptisma Allah, baka buƙatar sai wani ya tsoma ka a cikin wani ruwa, ya tsoma kanka ya fito da kai ya ƙara dangwala ka, ya fito da kai ya ce ya tsarkake ka. Qala az-Zajjaju, malam Zajjaju ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace ويدلك على هذا ان صبغه بدل من مله, na daga abin da zai nuna maka ma'anar sibgha daya da ma'anar islamu, an kawo ta dai a madadin milla, domin ai ana magana millatu ibrahim, millatu ibrahim, sai aka zo kuma aka ce sibghatullah, wato dinullah, islamullah, musuluncin Allah mu shine ainihin rini gare mu. Wa qala mujahid, malam mujahid yace ai fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, wato halittar da Allah madaukakin sarki ya halicci mutane akanta, to kyakkyawa halitta ce wadda take tare da tsarki, babu wata kazanta tattare da ita. Qala abu ishaq az-zajjaj wa qawlu mujahidin hadha yarju ila al-islam li'anna al-fitra ibtida'u al-khalqi wa ibtida'u ma khuliqa alayhi al-islam, ma'ana asalin al-fitra ita ce an haife ka salin alin kai ba mushriki bane, kana da farar zuciya, kana da farin harshe, kana da fararen idanuwa, baka da wani abu wanda zai hana ka bin Allah. Wannan na ɗaya daga cikin fassarorin da ainihin malamai suka yi. Sai malam yake cewa to kaga wannan ai shine dai al-islam, domin mutumin da ke da farar zuciya shine daga an ce mishi shiga addini zai shiga, mutumin da ke da farin harshe shine da an ce mishi faɗi kalmar shahada zai faɗi. وروي عن مجاهد والحسن وابو العالية وقتاده الصبغة الدين, wasu kuma suka ce sibga din addini ake nufi, kaga da addinu da al-milla da al-islamu duk ma'ana su daya. Wa aslu zalika, malam qurtubi yace asalin yadda tarihin yake, annan nasara kanu yasbiguna auladahum fil ma, yahudawa ne wato kristoci suke diban ƴaƴansu suna tsoma su a ruwa. وهو الذي يسمونه المعبودية, shine suke kira baptisma, suna daukan yaya suna tsoma a ruwa. ويقولون سنا cewa hadha tatheer lahum, wayan akai wa yaya haka to an tsarkake su. وقال ابن عباس, ابن عباس kwase yace هو ان النصارى كانوا اذا ولد لهم ولد, idan aka haifa wa kristoci da fa'ata alaihi sab'atu ayyam, idan dan ya kwana bakwai, ghasamuhu fi ma'in lahum, sai su samu wani ruwa nasu sai su tsoma yaron a ciki. Yuqalu lahu ma'ul ma'budiyya, suna kiran wannan ruwan baptisma, the holy water. Fasabahu bidhalika liyutahhiruhu bihi makan al-khitan, madadin su mishi kaciya sai su tsoma shi a cikin ruwan, da nufin wai sun tsarkake shi. Li'anna al-khitana tatheerun, domin kaciya da ake a ranar bakwai a cikin mu musulmi tsarki ce ga yaro. Fa idza fa'alu dhalika, to idan suka yi wada haka su kristoci, qalu sai kaji sun ce al'ana sara nasraniyan haqqa, a yanzu ne ya zama krista na gaskiya. Faraddallahu ta'ala zalika alaihim, sai Allah ya mai musu da martani bi an qala, yace sibghatullah ai sibghatullahi ahsanu sibgha, rinin Allah shine yafi kyawun rini, wa hiya alislam, rinin Allah shine musulunci. Abinda wannan yake nufi shine idan ka bi addinin musulunci jama'a, za a ganka ka runu daga duk wata kazanta, ka tsarkaku daga duk wata dauda. Dan haka idan har tsarki ake neman mutum ya samu ko to ya shiga addinin musulunci, in ya shiga addinin musulunci shikenan ya isar mishi game da duk wata ainihin baptisma. Fa sunni ad-din sibra isti'aratan wa majazatan min haythu tatharu tadharu a'maluhu wa simatuhu alal mutadayyin. Abinda yasa aka kira addinin musulunci da sibgha, tsarki ko rini, saboda duk mutumin da ya kama addinin musulunci da gaske zaka ga ayyukan shi sun bayyana ga masu addini cewa wannan mutumin mai addini ne. Kamar irin abinda a yanzu zaka ji an ce ustazai, duk inda kaji an ce ustazai me ake nufi? Masu riko da addini. In ka tafi kasashen Larabawa kaji an ce mutawwa, mai kula da nafila, wato mutumin da ya gama farilla ma yanzu kawai nafila ya tasa a gaba. Duk wannan yana nuna maka ne saboda ya rinu da addini ne. Mu musulmi bayan addinin musulunci ba mu buƙatar wani abu da za a yi wa mutum sannan a ce yanzu ne ya zama musulmi na gaskiya, a riƙe karantarwar musulunci din. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, kun ji wannan fassara ta farko akan ma'anar sibgha dinullah al-islam millatullah. Wa qila wasu malaman ku cewa suka yi inna sibghata, abinda ake nufi da sibgha a nan rini al-ihtisalu liman arada ad-dukhula fil islam, wato idan kafiri ya so ya shiga addinin musulunci sai a ce to dole sai yayi wanka, badlan min ma'budiyatin nasara, madadin baptisma da kristoci suke wa mutum su ce yanzu ya zama krista na gaskiya, to in ka shigo addinin musulunci sai kayi wanka. Qultu, sai Imam al-Qurtubi ya ce wa ala hadha ta'wil, to idan har wannan fassarar ta zama gaskiya ce to a ƙarƙashin ta yakunu ghuslul kafiri wajiban ta'abbudan wa hiya mas'alatu thaniya, a ƙarƙashin wannan mas'alar sai ya zama kafiri idan ya musulunta to wanka wajibi ne akan shi, in ba haka ba to musuluncin shi ba zai kyautatu ba. Wato kenan ana ce maka ita wannan aya an yi mata fassarori biyu, wasu sun ce sibghatullah, mu musulmi rinin Allah ne ba mu buƙatar sai an sake rina mu. Wasu kuma suka ce sibghatullah tana magana ne ga duk wanda zai shiga addinin Allah na musulunci to sai yayi wanka, to in yayi wankan to shine ya tsarkaku. Sai Qurtubi ya ce to wannan fassarar da wasu suka yi dangane da wankan kafiri in zai musulunta ita ce mas'ala ta ainihin wato biyu daga cikin mas'alolin wannan aya. Bayan da ya tattauna wannan ma'anar sai ya ce li'anna ma'ana sibghatullah ghuslullah, a ƙarƙashin wannan sai ya zama wankan Allah, wato wankan da Allah zai maka na tsarki in ka shiga addinin musulunci to yafi duk wani wanka da mutum zai ma. Ai igtasilu inda islamikum al-ghusl alladhi awjabahu Allah alaykum, wato in kuka zo musulunta to ku yi wanka wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta muku. Wa bi hadha al-ma'na ja'at as-sunnah ath-thabita fi Qais ibn 'Asim wa Thumamah ibn Uthal hina aslama, wasu kafirai guda biyu da suka musulunta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sunna ta tabbatar da wanka gare su. Rawa Abu Hatim al-Busti fi sahih musnadihi an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Thumamah al-Hanafi usira famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman fa aslama fa ba'atha bihi ila ha'it Abi Talha فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن إسلام صاحبكم. wani dagaci ne jama'a yakin tsaze tafi umara a jahiliya, sai sahabbai suka gamu da shi a hanya sai suka ji yana cewa labbaik اللهم labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka wa ma malak, sai suka ji ga talbiya yake amma yana gurbata ta da shirka, sai suka ce wannan kafiri ne, sai suka kama shi suka zuba shi a ankwa suka kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kwana da kwanaki a daure bai ce wa kowa ba, ba a ce mishi komai ba. In suka zo suka gaggaya mai maganganu, sai ce oho dai musuluncin tunda da karfi ne ba za a yi ba, ku yi abin da za ku yi. Dan nan da Annabi ya zo sai ya ce ku sake shi, da suka sake shi kenan. Sai kuma ya zo sai ya ce wa manzon Allah zai musulunta. Sai manzon Allah ya ce mai to je wanka, yayi sallar nafila raka'a biyu. Sai dawo sai manzon Allah ya ce musuluncin wannan mutum ya kyautatu. Kenan kaga idan kafiri ya musulunta bai yi wankan shiga addinin musulunci ba to har yanzu da sauran musuluncin shi. Wa kharraja aidan an Qais ibn 'Asim, haka yau kuma shi wannan malami Abu Hatim ya sake fitar da wani hadisi daga Qais ibn Asim annahu aslama wannan mutum kafiri ne zai musulunta fa amarahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yagtasila bima'in wa sidrin manzo Allah yace je samu ruwa da magariya yaje wanka zakarahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya ayyambaci wannan hadisi wa sahahu abu muhammad abdul haq al-imam abdul haq al-ishbili ya inganta wannan hadisi me ma'anar wannan hadisi ya musulunta ne sai annabi yace mai je dibi ruwa da soso da sabulu yaje wanka shi wankan musulunta jama'a ba a sanya mishi sabulu to menene matsayin magariya anan matsayin magariya sabulu ba yana nufin yayi wankan tsarki ne da ita magariyar ba sai dai yana nufin bayan yayi wankan tsarki to kuma yayi wanka na wanke dauda da ita magariya din domin magariya a matsayin sabulu take ko yanzu ka samu ƴaƴan magariya ka kirba in ka rinka diba kana shafawa a jika ko ganyenta zaka ga cewa duk wata kazanta da maski da maiko dake jikinka yana fita dan haka a kiyaye ina fadin wannan ne saboda naji wasu na hujja da cewa ana iya wankan janaba da sabulu saboda me saboda wannan hadisin ba ma'anar shi kenan ba iyakacin ma'anar shi kenan abin da ka ji na fadi wanka na janaba da wankan haila da duk wani wanka na addini ba a sa sabulu ba a sa omo iyakacin ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ne yo amma bayan ka gama wankan tsarki kuma to zaka iya sa sabulu ka wanke jikinka babu laifi ainihin akan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan ainihin wannan sai Allah yace qul atuhajjununa fillah
qul atuhajjununa fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
to bayan wadancan ayoyi da suka tabbata yanzu musulmi ya tabbata ga irin manufar shi ga irin imanin shi kenan ko to duk wani abu da krista ko da yahudu zai neme ka da shi sunan shi jayayya duk abin da zai zo ya ce maka zai tattauna da kai game da Allah ɗaya ne ko Allah uku ne jayayya ce duk abin da zai zo ya tambaye ka cewa zai tattauna da kai game da gaskiyar manzancin annabawa ko rashin gaskiyar su jayayya ce to amma ba za su hakura ba za su ci gaba da neman ku da jayayya sai Allah ya ce kul ka ce da su atuhajjununa fillah yanzu nan ku yahudawa da kristoci kuke jayayya da mu game da Allah cewa Allah ɗaya ne ko Allah uku ne kuke jayayya da mu game da sakon da Allah ya aika annabawa wa huwa rabbuna a halin Allah shine ubangijin da ya halicce mu wa rabbukum kuma shine ubangijin da ya halicce ku Allahu akbar walana a'maluna ayyukan mu sun tabbata gare mu duk abin da muka yi kanmu zamu yi wa walakum a'malukum sannan kuma duk abin da kuka yi kanku za ku yi wa wa nahnu lahu mukhlisuna a halin mu masu tsarkake addini ne da ibada ga Allah mu mun ce Allah ɗaya ne mu mun yadda da duk abin da Allah ya faɗi ku kuma kuna da sauran jayayya ba ku yadda cewa Allah ɗaya bane ba ku yadda da annabawan Allah duka ba ba ku yadda da littafan Allah duka ba ba ku yadda da manzannin Allah duka ba to wace jayayya ce tsakanin mu da ku babu jayayya jama'a an fahimci wannan to duk lokacin da ya zama krista zai neme ka da wata tattaunawa sai in kana da hujjoji qati'ai yankakkun hujjoji da baka faɗa mishi amma ina so ku sani ya ku musulmi ba a yi wa krista wa'azi da littafin shi da littafin Allah ake wa krista wa'azi ya kamata musulmi su gane wannan amma in yazo neman ka da rikici ne game da abin da ke cikin littafin shi in kana da ilimin littafin nashi sai ka ainihin koma cikin littafin nashi amma krista ne zaka yi mai wa'azi to da qur'ani zaka yi mishi wa'azi shi fa yana daga cikin kuskure a tsawon shekaru idan wani reverend fa bai musulunta sai ga musulmi wai sun kira shi wai zo yayi wa'azi ya zo yayi wa'azi me zai ce ya san qur'ani ne bai sani ba ya san hadisi ne bai sani ba amma in da jayayya ce za ta hada wasu musulmi da kristoci da sai a ce kai tun da tsohon pastor ne to zo ka wakilci addinin musulunci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da ire-iren su wanda in magana ta tashi sai ya sa su sai su magana domin sun san irin wannan shegantakun da ke cikin addini na fata an gane dan haka Allah madaukakin sarki yana umarnin mu da mu jefa musu kalubale da cewa dan me za ku yi jayayya da mu game da Allah bayan Allah shine mahaliccinmu shine mahaliccinku, ayyukanmu sun tabbata gare mu, ayyukan ku naku ne, kowa ya je addinin shi, amma fa mu mun tsarkake addini na Allah. Wannan yana tabbatar da cewa dole ne musulmi ya fada wa Krista where he stands. Musulmi menene matsayinka game da addinin ka, menene matsayinka game da addinin shi, babu mujamala babu munafunci, shine ka bayyana mishi, amma fa kai ga irin matsayinka game da aqidar shi, kai ka tsarkake Allah ɗaya ne, amma kaka ce to ba komai, tunda dai kai ma Allah kake bauta ni ma Allah nake bautawa, wannan magana tana nuna cewa baka san addininka ba. Duk matar da za a ce matar aure ce amma tana zuwa ta kwana da kowane namiji, mijinta ya san haka kuma zai ci gaba da karbanta a matsayin matar shi sai in alade ne, dan haka Allah madaukakin sarki baya karban duk wata ibada wadda babu ikhlasi a cikinta, duk wata aqida da za ta nuna cewa Allah ba daya bane, to Allah madaukakin sarki baya daukan wannan a matsayin addini ko aqida. Saboda haka jama'a kristoci da suke cewa Allah na da ɗa ko kuma Allah uku ne, to ba su da tsarki a cikin aqidarsu, dan haka ba Allah suke bautawa ba. Ka a ce wai ai kowa ma Allah yake bautawa, ƙarya ne. Yan siyasa da suke yin maganganu saboda gyara ƙuri'arsu, to kai kokari garin neman gyaran ƙuri'a ka kakkabata addininka, samu wata kalmar da zaka faɗi, amma ka ce musu wai ai Allah kuke bautawa, mu ma Allah muke bautawa, ƙarya ne. Abinda Allah yace mu faɗa musu matsayinmu game da su, mu ce amma mu dai masu tace ibada ne ga Allah, masu yarda cewa Allah guda ɗaya ne. Allah ba kukakin sarki ya taimaka. Don haka malamai suka ce ikhlasi, sarkin zuciya, wani sirri ne da ke tsakanin bawa da Ubangijin shi. Ko mala'ika bai san wannan sirrin ba, ko mala'iku da suke rubutu alkataba, waɗanda suke rubutun ayyukan bayi ko, to ba sa iya rubuta ikhlasi, domin ikhlasi abu ne a zuci, kana yi da gaske a zuciyarka, to mala'iku ba su san abin da ke cikin zuciya ba, don haka su kansu ba sa iya rubuta shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Don haka ikhlasi idan ka ga ya ɓaci ko, to tun farko mutum ɓatacce ne, domin ko shedan bayi da tasiri game da ikhlasinka, dan yana cikin zuciyarka ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan Allah ya ce am taquluna inna ibrahima, na'am
am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
الله مدعوك كنسركي أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى كريستو تيد يهودا وا قودي تي واكتي إبراهيم da Isma'ila da Ishaqa da Yaqub da jikokinsu Yahudawa ne? Na'am, haka kuke cewa ku Yahudawa? Amsa ita ce eh. A Larabci idan am ta zo gaba fi'ili mudari ya biyo baya ma'anarta bal, ai bal taquluna inna Ibrahima, Yahudawa abinda kuke cewa Annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaqa da Yaquba da jikokinsu Yahudawa ne. Kiristoci ma abinda kuke cewa Ibrahim da Isma'il da Ishaqa da Yaqub da jikokinsu Kiristoci ne. Sai Allah ya ce to amma dai ai a baya Allah ya faɗi irin addinin da suke bi ko, shine tsayayyen addini wanda ya bar addinin ƙarya. Qul a antum a'lamu am illah, yanzu ko kuka fi sani ko kuwa Allah ne ya fi sani? Amsa ita ce Allah shi ya fi sani. Allah ya riga ya zartar da cewa Annabi Ibrahim da ƴaƴan shi da jikokin shi musulmi ne mabiya addini, to ko kuma kuna cewa Yahudawa ne, waɗannan kuma suna cewa Kiristoci ne, a antum a'lamu am illah, ko kuka fi Allah sani? Allah fi ku sani. To Allah madaukakin sarki kuma yana da wata hujja tsayayya a kansu, ya saukar musu da shaida a cikin littattafansu cewa waɗannan bayi musulmi ne, amma suka ɓoye wannan shaidar, suka zo suna cewa waɗannan bayin Yahudawa ne, Kiristoci ne. sai Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, wane ne yafi zalunci fiye da mutumin da yake da sheda daga Allah kuma lokacin bukatar sheda ya boye ta. A da kafin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna ta bayyana wannan sheda, amma lokacin da Allah ya aiko Annabi da suka ga cewa Annabi ya zo ba a cikin Yahudu da Nasara ba, sai suka boye waccan sheda. Allah ya ce to babu wanda ya kai ku zalunci, wato amana ce Allah ya baka tsawon shekara kana kiyaye da amanar, sai daidai lokacin da zaka fito da amana kuma sai ka ci ta, babu wanda ya kai irin wannan mutumin zalunci. Wallahu bighafilin amma ta'malun, Allah bai rabkana ba, Allah yana sane da duk abin da kuke aikatawa kuma Allah zai kama ku. Tilka ummatun, na'am,
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
Allah madaukakin sarki yace tilka ummatun, waccan al'umma su ne Annabi Ibrahim da ƴaƴan shi da jikokin shi, qad khalat, wannan al'umma sun riga sun wuce, ba za su sake dawowa ba har abada. Laha ma kasabat, abinda suka aikata sun riga sun aikata. Walakum ma kasabtum, kuma abinda kuka aikata kun riga kun aikata. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku aikin da waɗannan annabawa suke aikatawa ba, ba kuma za a tambaye su ayyukan da ku kuma kuke aikatawa ba. Abinda wannan yake nufi, kamar yadda wannan aya in ba ku manta ba ta zo a can baya, amma ta zo ne don ta ja hankalinsu, to yanzu ayar ta sake zuwa ne ba jan hankali ba ne, gargaɗi ne, domin a can baya suna aikata kafirci da shegantaka da kisan annabawa, amma suna cewa su ƴaƴan annabawa ne, kuma suna cewa in an je lahira waɗannan kakanninsu za su cece su. Allah ya ce a'a, wannan al'umma ta wuce, aikin da ta aikata ta aikata, abinda kuke aikata yanzu shi za a yi muku hisabi. To amma sai suka ci gaba da irin wannan kafirci kuma na taurin kai da jayayya da neman runtan maida annabawan Allah cikin addinan ƙarya, to sai Allah ya sake maimaita musu wannan. Don haka Imam Al-Qurtubi ya ce kararaha, Allah ya maimaita wannan magana ne li annaha tadammanat ma'anat tahdidi wa takhwif, saboda anan ta zo ne da ma'anar jan kunne da gargadi. Ai idza kana ula'ikal anbiya'u ala imamatihim wa fadlihim yujawazuna bi kasbihim, wato in ya zama waɗancan irin annabawa duk da shugabancinsu da darajarsu, amma Allah zai musu hisabi akan ayyukansu. Fa antum ahara, ku kuka fitar canta, Allah madaukakin sarki ya hukunta ku akan ayyukanku. Fa wajabat ta'kid, dan haka sai ya zama dole kenan a sake karfafan maganar. Wato mutumin da ka ja hankalin shi akan cewa kai kai hankali, kafa kujeran nan ta kare, idan ka ga yana dab da zai fadi zaka sake mai magana ne irin wannan? A'a, zaka yi ne da gargadi, kai zaka fadi fa, ko kun fahimta jama'a? Dan haka a can ayat ta zo ne dan ta ja hankali, amma anan ta zo ne dan ta gargadi. Falizalika kararaha, dan haka Allah madaukakin sarki ya ainihin maimaita wannan aya. To a can baya inda wannan ayat ta fara zuwa jama'a, akwai wata magana da al-Imam al-Qurtubi yayi wadda ike ina so zan rufe wannan tafsiri na yau da ita, dan haka na jinkirta ta tun farkon da muka karanta ayar ban dauko ta ba. Da wannan aya Qurtubi ya gama fassarar ta ta tilka ummatun qad khalat a idda ta fara zuwa aya ta 134, sai ya ce wa fi hadha dalilun ala anna al-abda yudafu ilayhi a'malun wa aksabun, wannan aya tana nuna duk wani aiki da duk wata kasassaba da bawayai to za a danganta ta gare shi. Wa in kana Allah ta'ala aqdarahu ala zalika, ko da yake Allah ne ya kaddara mai haka, idan ka sha giya to ba za ka yi hujja da cewa kaddara ba ce, don haka baka cancanci zargi ba. A'a, kaddara Allah ne ya kaddara maka za ka sha giya, amma kuma za a danganta shan giya gare ka, kuma za a zarge ka, kuma za a yi maka haddi. Haka idan kai kafirci, haka duk wani aiki da kai to za a danganta shi gare ka. Malam yake cewa in kana khairan fa bi fadlihi, idan aikin alheri ne to bawa ya dauka cewa falala Allah ce, karka ga kana bin Allah ka dauka dan ka isa ne, Allah ne kawai ya soka.
wa in kana sharran fa bi adlihi, in kuma bawa ya aikata sharri ko to ba Allah ne ya zalunce shi ba, wannan kuma adalci ne na Allah, haka Allah ya tsara kuma hakan din daidai ne ba kuskure bane. Wa hadha mazhabu ahli sunna, wannan shine mazhabin ahli sunna, kun ji matsayin ahli sunna, duk aikin da bawa ya aikata za a danganta aikin gare shi, in na alheri na alheri, idan na sharri na sharri. Wal ayatu fil qur'ani bi hadha al ma'na kathira, ayoyin alqur'ani da suke dauke da irin wannan sakon suna da yawa. Fal abdu muktasibun li af'alihi, bawa shine ainihin yake aikatar da ayyukan shi, ba shi da hujjar da zai aikata wani mugun aiki ya ce wallahi wani internal power ne, wani spiritual power ne, wallahi ba ni bane, ni ma ban san me yasa ba, to sai a dalla mai mari ko kuma a dakai sai a ce nan ma wata internal and spiritual power ce. Ina fata an gane, ba a mugun aiki a koma ai hujja da kaddara. Jama'a mun gane, haka kafirai suke cewa law sha Allahu ma abadna min dunihi nahnu wala aba'una ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay'in, da Allah ya so mu da iyamu da ba mu shirka ba. Dan Allah ya ce shikenan kun yi wa Allah hujja da haka, eh to haka Allah ya so ku yi shirka, eh to haka kuma ya so ya azabtar da ku, dan haka ku je wuta. Dan haka jama'a, ba a hujja da kaddara game da mugun aiki. Kaje ka dubi gilashin mota wani ka fasa da gangan, sai ka ce wallahi tallahi kaddara ce, kaddara ce, haka siddan kawai sai na ji hannuna kamar yana kaikayi sai na fasa gilashinka, shikenan aljihunka na kaikayin dalilin kai biya kin. Saboda haka ku rinka fahimtar waɗannan abubuwa. Dan haka sai malam yake cewa wa ala ma'ana annahu khuliqat lahu qadratun muqarana lil fi'li yudriku biha alfarq baina harakati al-ikhtiyar wa harakati ar-ra'sha masalan wa dhalika at-tamakkun huwa manaqut taklif wa qalat al-jabariyya. To sai malam ya fara raddi ga wasu kungiya waɗanda suke kiran kansu, ko ake kiran su jabariyawa, su abinda suke cewa duk abinda bawa ya aikata sai su ce al-insanu karish al-hawa, mutum kamar gashi ne yake yawo akan iska, iska sai inda ta ga dama take kadawa da gashi, to mutum ma wai sai suke cewa duk abinda kaga ya je ya aikata kaddara ce kawai ta ja shi, bai da wani laifi, bai cancanci zargi ba, a ƙarƙashin haka babu wani horo da za a yi mishi, to wannan lalata ce. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Imam musulmi nan ce gabar da zamu saurara insha Allah, kamar yadda muka bayyana jama'a, da yau da gobe ba ranakun tafsiri bane, amma kusan sati biyu da so gabata muna cewa za a yi tafsiri. Allah madaukakin sarki bai sa mun samu damar yin tafsirin ba, shine muka ga cewa in Allah so a yau da gobe din za a yi tafsirin madadin karatun sahihu Muslim. Dan haka gobe karfe 6:30 na safe akwai karatun littafin fiqhu sira insha Allah, karfe 10 na safe akwai karatun hamawiya ga waɗanda suke zuwa karatun, sannan kuma karfe 4:30 anan akwai ainihin tafsirin alqur'ani insha Allah ta'ala. Da wannan muke cewa sai mun hadu anjima a wurin karatun sahihul bukhari karfe 7 daidai insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.